Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub Matsiri ne tare da Muhammad Hafiz Baban Leke sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Laraba, 30 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawar abokin aiki na Baban Le da lauya mai sharhi Bula Babukarti akan bukatar neman kafa gwamnatin wucin gadi a Najeriya. Akwai kuma tattaunawa da wakilinmu a Abuja, Hassan Maina Kaina, yayi da Honorable Musa Lawal Majakura, wani matashi dan shekaru 33 na jam'iyyar PDP da ya kada kakakin majalisar dokoki a jihar Zobe. Muna kuma dauke da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Barba zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai kawo muku. Baya ga haka sai darusan watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu fashe-fashe da suka auku da sangin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol da ke kudancin Ukraine da Rasha ta mamaye, kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan Rasha ya bayyana. Ukraine da ya bata ce komai ba game da harin, amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa. Kasar Sweden ta gayyaci jakadar Rasha bayan ya ce kasashen Sweden da Finland za su zama waɗanda za a auna da hari muddin suka shiga ƙungiyar NATO. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da ke Ukraine jiya Laraba. Grossi ya bayyana fargaba game da yiwuwar bala'in nukiliya yayin fada a yankin. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce Rasha ta fara atisayi da makami mai linzami na Yars mai cin dogon zango da jami'ai 300,000 da kuma na'urori 300,000. A jajiberin ganawar ta da shugabar ƙasa mace ɗaya tilo a Afirka, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa jiya Laraba cewa samun ƙarin mata kan karagar mulki wani muhimmin mahaɗi ne na ingantacciyar demokuraɗiyya. Ganawar tana zuwa ne a daidai lokacin da fadar White House ke gudanar da taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a birnin Washington. Harris ta ce a lafiyayyen tsarin demokuraɗiyya ya kamata kasancewar mata a madafin iko ya zama ruwan dare ga magari, ba wani abu da ba a saba gani ba da ke zama wani abin labari kamar yadda hawanta ya kasance. Yayin da take shirin ganawa da shugabar ƙasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a yau Alhamis, ta yi magana da mata 'yan kasuwa da shugabanni a babban birnin ƙasar Ghana, inda ta yi shela bayar da tallafi na sama da dala biliyan 1 don kamfanoni masu zaman kansu don cedda tattalin arzikin mata gaba Afirka. Jiya Laraba aka kwacewa Indonesia damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta ƙwallon ƙafa ta 2023 FIFA ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20, lamarin da ya jefa duniyar ƙwallon ƙafa cikin firgici makonni kaɗan kafin a fara gasar. Hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA bata bayyana dalilin da ya sa ta yanke wannan shawarar ba, inda ta ce a shafinta na intanet ta yanke shawarar cewa saboda yanayin da ake ciki ta cire Indonesia a matsayin mai karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya da 'yan ƙasa da shekaru 20 ta 2023. Wannan matakin ya biyo bayan ganawar da shugaban FIFA Gianni Infantino ya yi da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Indonesia Erick Thohir, inda batutuwan da aka tattauna sun hada da bukatar da wasu jami'an Indonesia suka yi na cewa kar a bawa tawagar Isra'ila damar shiga gasar.
An ji ba kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kamar yadda muka alƙawaranta muku a shirinmu na safe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da Baballe ya yi da lauya mai sharhi Bula Mabukarti a kan yunkurin da wasu 'yan siyasar Najeriya ke yi na tada tarzoma domin kawo tsaiko ga rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Wannan yunkuri da wasu suke yi daga cikin ana zargin ko 'yan siyasa ne ko kuma daga cikin wasu jami'an gwamnati ne, zuwa gaba kana ganin kamar kasashen duniya za su yarda da cewa Najeriya demokuraɗiyyarta ta girku?
A gaskiya idan har wannan abin ya faru, ko da yake ba zai yiwu ma ya faru ba Malam Hafizu, wato maganar da ake na cewa wai za a kafa gwamnatin rukun kwariya kwata-kwata, dokar Najeriya ba ta san wani abu gwamnatin rukun kwariya ba.
To wai wani dalilai ne masu ke janyowa a kafa ita gwamnatin rukun kwariya?
ai kwata-kwata ma babu wani abu gwamnatin rikon ƙarya, ba wani dalilin da zai sa a kafa gwamnatin rikon ƙarya. Wato sashi na ɗaya na kundin tsarin mulki ya tanadi cewa haramun ne wani ya mai kina Najeriya ba ta hanyar da kundin tsarin mulkin ya zayyana ba. Shi kuma kundin tsarin mulkin nan hanya ɗaya ya zayyana shine mutum ya tsaya zabe ya ci zaben a rantsar da shi. Amma abin da ake kira dokar ta ɓaci, kundin tsarin mulki ya ba wa shugaban ƙasa ne ko gwamna dama su kafa dokar ta ɓaci idan aka samu tarzoma ko tashin hankali ko kuma wato wani mummunan lamari irin su wato kamar girgizan ƙasa, abin Allah ya kiyaye, ko kuma wato ruwa ya ci guri yayi yawa sosai ko yaki, to anan sai aka ce za a iya ayyana wato dokar ta ɓaci. Kaga kenan ita kanta dokar ta ɓacin gwamnatin da take kai ce take ayyana, ba gwamnatin farko ba gwamnatin rikon ƙwariya ake kafa ba. Shi yasa na ce maka kundin tsarin mulki da dokokinmu ba su san wani abu wai shi gwamnatin rikon ƙwariya ba, bare su yi tanaji su ce in kaza da kaza ya faru a kafa gwamnatin rikon ƙwariya. Kuma ba wanda a doka wato a Najeriya ko shugaban ƙasa ko alƙalai ko majalisa ba wanda doka ta ba dama ya kafa wani abu gwamnatin rikon ƙwariya, saboda haka magana banza ce, kiraye-kiraye ne waɗanda ba su da kan gado kwata-kwata a doka.
To amma kana ganin wannan mataki kawai na fitar da sanarwa cewa akwai wasu suna kitsa ganin cewa ko sun tada tarzoma ko kuma sun yi amfani da kotuna an kafa gwamnatin rikon ƙwariya, kana ganin kawai sanarwa da wannan hukumar ta fitar ta isa, ko ko ya kamata a ce an ɗau wani mataki na bayyana sunayen mutanen kuma ɗau matakin ko shari'a ko ladabtar da su?
A gaskiya iya fitar da sanarwa ba ta isa ba. Kamata ita hukumar SS ɗin ta kama duk waɗanda take zargi da wannan lamari bayan ta gama bincikenta, ta gurfanar da su gaban kotu, domin abin da na faɗa kamar yadda na faɗa shirya wato kitsa wannan abin ma kadai laifi ne, ba ma sai an kai ga aiwatar da shi ba. Saboda haka lalle ne wato su zurfafa bincike su kuma kama waɗannan mutane a kuma kai su kotu a gaban 'yan Najeriya domin a san su waye da waye, sannan kuma a bibiyi shari'ar a tabbatar an hukunta su saboda ya zama izina ga na gaba. Amma ina ga dalilin da ya sa suka fidda wannan sanarwa shine na farko su masu kitsa wannan abu wato gani suke kamar ba wanda yake ganin su ba a san suna yi ba, da yake an ce shi makaho bai san ana ganin shi ba sai an taba shi. To kamar wato INEC kamar wato DSS ta yi wa waɗannan mutane kifi na ganin ka mai jarkoma ne, kenan a nuna musu cewa ana faji ana ganin abin da suke yi domin wato su janye jiki su daina. Sannan kuma mai yiwuwa sun fitar da sanar wannan ne domin su zaburar da 'yan Najeriya da cewa gafa abin da ake ciki, su kuma 'yan Najeriya su ma wato su mai da hankali su kuma ba da gudunmawarsu wajen kokarin yakar wannan abu da ake so a yi wanda baya bisa doka, wanda kuma zai iya hargitsa mana ƙasa. Domin kaga kenan duk ɗan Najeriya da ya ji sanar wannan idan ya ga wani abu da bai yarda da shi ba a kusa da shi, kaga kenan duk wani ɗan Najeriya da ya ga sanar wannan idan ya ga wani abu wanda bai yarda da shi ba, to kamata ya yi sauri ya sanar da mahukunta su kuma su bincika idan wani abu ne da ya shafi wannan lamari da ake kokarin kisawa kamar yadda ita DSS ɗin ta ce. Kaga kenan sai a zurfafa bincike a kuma hana wannan abu faruwa. To ina ganin wannan sanarwa kamar zaburar da 'yan Najeriya ne da kuma kamar hannunka mai sanda ga masu shiryawan, amma kamata a yi kokari a tabbatar da cewa an kama masu kitsa wannan abu, an bincike su, an kuma hukunta su.
Ƙarshen tattaunawar Bulama Bukarti da Baban Lake nan. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Baban Lake cigaban labaran duniya.
Shugaba Joe Biden ya buɗe taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alƙawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa domin bunƙasa shirye-shiryen demokuraɗiyya a faɗin duniya. Biden ya ce muna kyautata halin da ake ciki a nan, kamar yadda muka saba faɗa, muna kan wani matsayi a tarihi a nan. Lokacin da shawarar da muke yankewa a yau za ta shafi yanayin duniyarmu na gwamman shekaru masu zuwa na tabbata. Fadar White House ta lura cewa Amurka musamman tana son sanya fasaha ta yi fa'ida ga demokuraɗiyya ba ta yi illa ga demokuraɗiyya ba. Haka zalika Prime Ministocin kasashe takwas na Turai sun sanya hannu kan wata budaddiyar wasiƙa zuwa ga shugabannin manyan kamfanonin sadarwa na zamani, inda suka buƙaci su ƙara kanyoyin daƙile yaɗa labaran ƙarya a dandalinsu. Daga ƙarshe, ƙasar Saudiya ta amince da shiga ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito a jiya Laraba, lamarin da ke nuni da kusantar dangantakar siyasa da ƙasar Sin. An kafa ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a shekara ta 2001 a matsayin ƙungiyar siyasa, tattalin arziki da tsaro don zama kishiyar cibiyoyin ƙasashen yammacin duniya. Bayan ƙasar Rasha, mambobinta takwas sun haɗa da India, Pakistan da Rasha, da kuma ƙasashe huɗu na tsakiyar Asiya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan da kuma Tajikistan. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya rawaito cewa Majalisar Zartarwar Saudiya ta amince da hakan ne a zaman da ta yi a ranar Talata ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman. Ta ce matakin zai baiwa gwamnatin Saudiya mai mazauni a Riyadh matsayin abokiyar tattaunawa a ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. Sauran ƙasashen da ke da ko matsayin 'yan kallo ko matsayin abokan tattaunawa sun haɗa da Masar, Iran da Qatar.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, wakilin mu a Abuja Hassan Mainakaina ya yi wata tattaunawa da Honorable Musa Lawal Majakura, wani matashi dan shekaru 33 na jam'iyyar PDP da ya kada kakakin majalisar dokoki a jihar Yobe. Matashin, wanda yake da shekaru 13 a lokacin da kakakin majalisar ya fara lashe zaben dan majalisa a karon farko, wanda a halin yanzu ya shafe shekaru 20 a majalisar dokokin, ya yi bayanai akan abubuwa da dama a wannan tattaunawar. Ga kuma tattaunawar ta su.
Ka gabatar mana da cikakken sunanka da kuma inda ka fito da kuma jiharka.
Ni sunana Honorable Musa Lawan Majakura daga Nguru Local Government University. Ina representing Nguru 2 constituency.
Honorable, shekaran ka nawa ne a halin yanzu?
An haife ni 1st January 1990.
A kana da iyali?
Ina da iyali. Ina da mata daya, yara na guda hudu.
Kamar menene sana'anka a halin yanzu?
Ina kasuwan kifi. Ina kamawa ta gagare, ina kamawa in sayar.
Kamar da kai da waye kai takara a wannan kujera naka?
Na yi takara da Tukita na Yobe State House of Assembly.
A wani jam'iyya kai wannan takarar?
Gargajin jam'iyyar PDP.
Wannan shine takaranka karo na farko ko kuma karo na biyu?
Wannan shine takara na karo na farko.
Kamar menene yasa kai takara?
Ya dalilin da yasa na yi takara, kaga duba ga nemo constituency mu da kuma inda nake presenting kauye ne. Kuma duba da condition da situation namu ne shiga kuma suke ciki. Wannan shine abin da ya tun gida ni na farko na cewa to in fito mana nemi wannan takarar ko Allah ya saga mu dace.
Ne yanzu da yake ka ci wannan zaben, me za ka sa a gaba?
To alhamdulillah, gaskiya akwai abubuwa da dama da nake so in sa a gaba insha Allah.
Kamar me da me?
Abu na farko shine bangaren ilimi, na biyu kuma lafiya, sai tsaro, sai kuma ruwan sha.
Tarihin jihar Yobe, musamman a nan da kake wakilta a Nguru, wuri ne da a baya damu 'yan adawa sun saba cin zaɓe a wannan yankin. Jihar Yobe jiha ce ta jam'iyyar APC a halin yanzu. Tun lokacin da aka fara, idan mutum ya ci zaɓe a jam'iyyar adawa na yankin ku na Nguru, idan ya shigo da mato kuma daga bisani sai canza sheka da kuma jam'iyyar gwamnati. Wani zai ce kamar za a iya wayan gari wata rana kai ma ka canza sheka daga jam'iyyar PDP ka koma jam'iyyar APC.
Ko ina jam'iyyar PDP ba zai hana ni aiki da gwamna na da yake kai ba. Tunda ni wakili ne, shi ma kuma shugabanmu ne, zan kai mar shawarwari abin da zan iya yi, zan yi abin da ba zan iya ba, dole zan ɗauka in kai gaban shi.
Wato fargaban da masu zaɓe ke yi shine galibi idan an zaɓa ku a jam'iyyar adawa, in kun shigo birni sai ku watsar da jam'iyyar ku ta adawa ku koma jam'iyyar gwamnati. Mutane suna jin kamar za a ga kama gare ka wata rana.
Duk wannan dai jita-jita ne kuma da raɗe-raɗe da mutane suke yi. Abin da bai faru ba za ka ce ya faru ba. Dole sai ka jira ya faru tukun za a faɗi.
To amma yanzu duba da ƙarancin shekarunka, ana ganin ka doke kakakin majalisar dokoki mai ci a jihar Yobe. Kamar daman ka yi tunanin za ka samu wannan nasarar ko dai kurin ka ɗan gura takarar ne kurin?
Gaskiya duba da yadda nake gudanar da abubuwa na, dama ne tun lokacin da na fito ma na fito da niyan da addu'o'in cewa Allah ya bani nasara. Dama ban tsorata ba da na fito, duba ga yanda constitution din yake ciki, ban tsorata ba.
Eh to amma honorable ana ganin cewa wannan mutumin kakakin majalisa ne, ga karfin gwamnati, ga kudi, ga karfin siyasa, ga jam'iyya ne mai ci a jihar da sauransu. Duk wannan da girgiza ka
ba. Bai ba ki tsoro ba. Ai yanzu al'umma sun gane ba jam'iyya ake ba, mutum ake. In dai akwai mutumin kirki daga kowanne jam'iyya, kuma kowanne jam'iyya suna iya fitowa su zaba. Dan su ga sun tura wakili na gari dan ya wakilce su a majalisar na jaha.
To yanzu misali idan kai majalisar dokoki, menene burin ka kuma na gaba?
Gaskiya ni a rayuwa na da na taso bani da burin cewa sai nayi kaza sai nayi kaza. Amma kullum ina barwa Allah zaɓi ne, duk abin da Allah ya zaba min shine daidai.
Kamar shi babban abokin karawarka wanda a halin yanzu shine kakakin majalisar dokoki na jihar Yobe, wani sako kake da shi zuwa gare shi?
Sakon da zan tura mara da su da mutanensa, sai ko in ce Allah ya ba su ikon ju abin da ya faru da runguman kaddara. Kuma
akwai raɗe-raɗen da ke yawo a kafafen sada zumunta na social media cewar ka taɓa sukar ra'ayin shi wannan kakakin majalisa, har ma kuma ya sa 'yan sanda sun kulle ka. Me za ka ce akan wannan?
Allah, abin da zan ce shine abin da ya fi mani na ya bema. Ni dai tsakani na da shi na ya bema.
Eh, amma da gaskiya taɓa sa 'yan sanda sun kulle ka din?
Eh, gaskiya ya kulle.
Honorable Musa Lawal Majakura kenan. Matashin nan da ya kada kakakin majalisar dokoki a jihar Yobe a tattaunawarsa da Hassan Mai da kaina. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Muni Barma. To a yau za mu nufi jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabasin Najeriya, inda wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ya shirya mana tantaunawar musamman da shugabannin masu bukata ta musamman a garin Jimeta, don jin halin da rayuwar na kasasu ke ciki da kuma fafutukar da suka sa gaba.
Bari mu fara da wannan bangare. Ranka dai barka da warhaka.
Barka ka dai. Sunana Comrade Bitrus Richard, shugaban kungiyar makafi ta kasa reshen jihar Adamawa.
A dai bangaren kuma muna tare da
jama'a. Assalamu alaikum, sunana Comrade Abdullahi Tongo, ni ne shugaban kungiyar guragu na kasa reshen jihar Adamawa.
Bari mu fara da Comrade Bitrus. Comrade, wannan lalura da kake fama da ita na ido, wasu ba za su mai da hankali a kai har ma ya zamanto musu wani jigo na rayuwa kamar yadda kuke a yanzu ba. Wadanda suke da irin wannan lalura ga wasu sun zabi ma su yi ta yawon barace-barace, wasu ma har suna barin jihar da suke su je wata jiha.
To hakikanin gaskiya ni na sanci wannan hali, kuma yanda na samu kaina kasancewan iyayena Allah ya taimake ni sun yi karatu, sun san fa'idar karatu, shi yasa ba su bar ni na zauna haka kara zube ba. Sun yi kokari sun sa ni a makaranta, na je na yi karatu har na kai matakin diploma. Na gama diploma na 2014. Kuma ban samu na tafi gaba ba domin kasancewan irin yanayin karatunmu yana bukatan kuɗi sosai. To shine yasa na dakata a matakin diploma. To kuma bai sa ni na gaza a cikin yin wasu abubuwa ba, domin ni marubuci ne, ina da littattafai ma wanda na wallafa da kaina.
Kaman wani iri wani?
Akwai na farkon Christian literature ne, wanda ya magana akan the role of Christian in the Nigerian politics. Wannan littafin nayi shi ne yanda za a hada kan Kristoci da Musulmai a yanda za a yi siyasa. Salina na biyu kuma nayi rubutu akan promoting the participation of persons with disability in politics and governance. Wannan shi ma yanda za a inganta siyasan na kasassu, a ba su dama su ma su kawo guduma a cikin gudanar da mulki na gwamnati. To akan waɗannan abubuwa ne. So gaskiya mu a matsayinmu na shugabanni ba mu jin daɗi ma yanda muna ganin mutanenmu suna bara. So iyaye su suke encouraging yaransu su fita su je su yi bara nan. Duk wanda iyayensa ya samu ilimi ba zai taɓa yadda ya bar na kasashe ɗansa ya je yana kaskantar da kansa akan titi yana bara ba. To amma mu a matsayinmu na shugabanni muna kokarin
mu wayar da kansu. Bari mu je ga bangaren masu lalular kafa. Kai comrade, yaya wace irin gwagwarmaya kai ne kai a naka bangare, duba da cewa masu lalura iri taku kuma wasu lokutan su ma suna amfani da wannan damar domin yawon barace-barace, yaya kai ne kai ka tsinci kanka a wannan hali har ka kai ga matakin shugaba?
To, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Halin gaskiya da lado lalura tana kasa, na tsinci kaina kuma kama yadda comrade Bitrus ya fada, in ka kalla mutumin da yake da laluri na nakasa yana halin barace-barace, ya samu sila ne daga wajen iyaye. Domin ni da na tashi, Allah bai ba mu dama mu munyi karatun boko a gidanmu ba, amma baba na babban malami ne, kuma bai yadda ni na shiga harkan bara ba. Ya sa ni a makarantar allo, na sauki allo na har na yi wasu karatun littattafai, har na zama kamar ni ma malami ne. So na dawo daga baya sai na ce masa, akwai zamanin da zamu zo fa, in mutum bai da karatun boko fa ba zai fita ko waje ma ba. Yake ce mini, to ya za a yi? Na ce masa, ya kamata in shiga makaranta, domin ni ina da gemu na je na shiga primary, kuma primary 3 na je na shiga. Da Allah yayi ni bani da kafa, ina da keke a duk makarantar, ni kadai ne wanda bai da kafa. To anan da na shiga primary 3 har na zo na je primary 5, sai aka ce mini in tafi in je GSS 1. To alhamdulillahi mun je makaranta, an samu na in an gani abu akan hanya za a karanta. Yauwa, shi wannan Allah ya ba mu sa'a mun yi shi. So amma mun tsinci kanmu a halin na kasa, amma iyayen mu ba su amince da mu je mu yi bara ba. Domin ni ina mamaki in gani gurgu wanda yake da hannayensa yana da lafiya, yana da idonsa, yaje yana bara ba. Domin akwai sana'o'i daban-daban wanda shi zai zanna yayi shi. Gaskiya lado ni a mataki na jiha, zaka zagaya jihar Adamawa, ba zaka samu gurgu ko makaho dan jihar nan yana bara ba. Wannan muna kokari, muna yaki akan wannan barace-barace da ake yi. Alhamdulillahi muna samun nasara, mutanen mu wanda muka suke nan jiha, muma muna wayar musu da kai, muna wayarwa da iyayen kai. Duk yadda kake son mutum, in Allah ya hada shi da lalurin na kasa, kai kokari ka sashi a makaranta.
Masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa, Salisu Muhammad Garba, da bakin sa Betros Richard da Abdulrahman Tongo, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Akai da Sule Mumuni Barma. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghana Times da mu soma sharhin jaridin na yau, kuma babban labarin ta shine matsalar amince da ministocin da aka nada, wani alama ne na aikin demokradiya, inji Asafa. Jaridar ta ce cibiyar nan na Afirka akan harkokin demokradiya, Asafa a takaice, ta tabbatar da cewa irin halin da aka samu na fafutukar da aka rinkayi dangane da amince da ministoci da muƙaddasan ministoci da shugaba Nana Dankwa Akufo Addo ya nada kwanan baya, waɗansu wuce gona da iri ne na demokradiya da kuma ya kamata a runguma. Demokradiya wani sa'in kan wuce abin da ake zata, wanda kuma babban darasi ne mai daci. Amma da zarar ƙasa ta nuna cewar ita ta amince demokradiya, dole a amince da wannan matsayi, a kare shi kuma a kiyaye shi. Jaridar ke bayani. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana, da Daily Graphic, wacce ta ruwaito wannan labarin, kasar Amurka na matsawa dangane da rage wa kasar Ghana bashinta. Jaridar ta ce mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da ke kan ziyara a nan Ghana ta bai wa kasar tabbacin goyon bayanta a tattaunawar da kasar Ghana ke yi da asusun ta'amari da kudaden duniya IMF, kuma za ta ci gaba da ba da goyon bayanta da matsawanta yadda masu bayar da bashi da su kawo sauki na bashin wa kasar Ghana. Ita kuma jaridar The Herald wannan labarin tarwaito, NPP da NDC sun maida demokradiyyar Ghana kasuwanci. Kasuwanci na mulkin kwarai don kuɗin register shiga zaɓe da kuma kuɗin campaign. Mahamma Atufosin Fifikwati sun zub da hawaye. Jaridar ta ce majalisar dokoki na yanzu nan da ke aiki inda wato jam'iyyar New Patriotic Party da kuma babban jam'iyyar adawa NDC wanda kowannen suke kokarin ya zamanto ya mallaki kujeru 137 da yake ikrari ya zamanto wannan ya sa matsayin na majalisar dokoki ko kuma da ɗan majalisan ya zama wurin neman kuɗi inda aka bar mutan Ghana masu sha'awan mulki demokaradiyya su tabin demokaradiyyarsu. Abinda ya ƙara tabbatar da damuwa shine tsabawa magoya bayan NDC da kuma shugabancin tare sun ka hada da wanda ake ji zai zama dan takaran jam'iyyar na shugaban ƙasa na shekara 2022 John Dramani Mahama wanda ke fatan ya karbi mulki a watan Janairu shekara 2025 amma yake aiki alhali ana baya ana amfani da neman kuɗi ana yaudara da kuma jamba cikin aminci kamar yadda ya faru a ranar Juma'a. Da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau Radwanul La Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kuma da la gaishe ka yanzu ko ga darusan watan Ramadana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Khalid Shehu daga makarantar Ashabul Kafi. Zan yi bayani akan abin da ya shafi watan Ramadan. Kamar yadda muka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan wata irin wannan mai girma duk wata an ya gabato yana tara sahabbai da sauran al'umma ya musu bayani akan wannan wata din da muke fuskanta. Kama akan shi wannan wata na Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ku mutane ku sani cewa lallai watan Allah subhanahu wa ta'ala ya gabato muku wato watan Ramadan kenan tattare da albarka da kuma rahama da kuma gafara ta Ubangiji. Kuma shi wannan wata na Ramadan ku sani cewa shi ne mafificin dukkan wani wata. Duk wani wata bai kai wannan Ramadan wata na Ramadan na azumin nan da muke ciki daraja ba. To sannan kuma duk wasu kwanuka a cikin watanni ba su kai kwanaki da suke a cikin wannan watan na Ramadan albarka ba. Manzon Allah yake cewa kuma dukkan darare ba su kai dararen da suke cikin wannan wata na Ramadan ba. Kamar yadda zamu gani a cikin Alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa akwai dare a cikin wannan dare na Laylatul Qadr yake cewa khairun min alf shahr. Wato wannan daren kadai ya fi darare dubu. To kun ga shi cewa wannan wata na Ramadan ba karamin wata bane. Shine manzon Allah yake cewa kuma ku sani cewa hatta numfashi na mai azumi idan yayi numfashi a cikin wannan watan Allah subhanahu wataala yana rubuta masa lada ne na wanda yayi tasbihi. Sannan bacci na mai azumi a wannan wata na Ramadan Allah subhanahu wataala yana rubutawa mutum ne kamar yana ibada ne.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Wasu fashe-fashe da suka auku da sangin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol da ke kudancin Ukraine da Rasha ta mamaye kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan Rasha ya bayyana. Ukraine dai bata ce komai ba game da harin amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa. Kasar Sweden ta gayyaci jakadar Rasha bayan ya ce kasashen Sweden da Finland za su zama waɗanda za a auna da hari muddin suka shiga ƙungiyar NATO. A jajibiyarin ganawar ta da shugabar ƙasa mace ɗaya tilo a Afirka, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa jiya Laraba cewa samun ƙarin mata kan karagar mulki wani muhimmin mahaɗi ne na ingantacciyar demokuraɗiyya. Ganawar tana zuwa ne a daidai lokacin da fadar White House ke gudanar da taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a birnin Washington. Jiya Laraba aka kwacewa Indonesia damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta ƙwallon ƙafa ta 2023 FIFA ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 lamarin da ya jefa duniyar kwallon kafa cikin firgici.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyarmu na wannan hantsin, Baba Yakubu Makiri ne, nake muku fatan alheri. Wassalamu.